Jama'a, sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio Kumasi. Kai kuna iya ma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar talata 31 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
A jiya Litinin, hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi. Amurka ta alkawarin kashe kudade har zuwa dala miliyan 60 domin taimaka yaki da ta'addanci a yankin Sahel. Babban lauyan gwamnatin kasar Spain ya ce zai shigar da ƙara kan laifukan tashin hankali da tawaye akan korarren ministocin yankin Catalan.
Kanin labaran kenan. To, bayan labaran duniya, za a ji cewa wani rikici tsakanin makiyaya da manoma ya yi sanadin mutuwar mutane shida a jihar Adamawa. Za a ji cewa shugaba Isuhu Muhammadu nan Nijar ya yi garan bawul a majalisar ministocinsa. Za kuma a ji cewa an tambayi Bola Ahmed Tinubu ko gaskiya ne ya dawo daga rakiyar shugaba Buhari, sai ya ce:
Fake news. Wannan labarin kazan kurege ne. Ina da kwarin gwiwa akan wannan gwamnati.
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirin sana aka mai wuya, inda za a ji ci gaba da jajin jar da ake yi kan batun tsarin zabe a Jamhuriyar Nijar. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin, hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi, wanda 'yan adawa suka kawarce cewa da kusan ƙuri'u kashi 98 cikin 100. Sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar Alhamis ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajista zaben, ba su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben Wafula Chebukati. Madugun 'yan adawa Raila Odinga ya ƙi shiga zaben, ya kuma kira magoya bayansa da su kauracewa zaben. Haka kuma wasu masu zanga-zanga sun hana buɗe rumfunan zaɓe a wasu sassa da shi Madugun 'yan adawar ke da ƙarfi sosai. Zaben da aka gudanar ranar Alhamis dai zaɓe ne na biyu bayan da aka soke na farkon da aka yi a watan Agustan da ya gabata, wanda aka ayyana shugaba Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe shi. Amma kotun kolin kasar ta watsar da shi bayan da tashi ta gano cewar an tafka magudi a cikinsa.
Amurka ta yi alkawarin kashe kudade har zuwa dala miliyan 60 domin taimakawa a yaki da ta'addanci a kasashen yankin Sahel a nahiyar Afirka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda shi ne ya sanar da taimakon, ya ce Amurka za ta taimakawa rundunar sojan nan ta kasashen yankin Sahel su biyar da aka kafa a farkon shekarar nan. Haɗakar sojojin Burkina Faso da Chad da Mali da Murtaniya da kuma Nijar. A taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen yankin Sahel jiya Litini, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta bayyana cewa tallafin da za a bayar zai ta'allaka ne a kan dangantakar diflomasiyya, kuma dole ne sai 'yan majalisar dokokin Amurka sun amince kafin a bayar da shi. Sannan kuma ba za a bayar da shi ta hannun Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Cikin makonni masu zuwa, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna zaɓi huɗu da ake da su, da majalisar za ta yi amfani da su don tabbatar da an yi amfani da kuɗaɗen don tabbatar da ganin rundunar sojan ta tafiyar da aikinta yadda aka tsara.
To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka na musamman sun kama wani dan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka kai na shekara ta 2012 a kan karamin ofishin jakadancin Amurka a Benghazi da ke kasar Libya. Trump ya ce shi ne ya bayar da izinin wani aiki da aka kai aka cafke mutumin mai suna Mustafa Al-Imam a birnin Misrata dake arewacin Libya. Ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan wannan al'amarin, amma dai an san cewa shi al-Imam yana hannun sojojin Amurka kuma ana kan hanyar kawo shi Amurka don ya fuskanci shari'a. Mayakan kungiyar ISIS ne suka kai harin ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2012 kan wani masaukin ma'aikatan jakadancin Amurka a wani gida a Benghazi, inda kuma aka halaka hadda shi kansa jakadan Amurka Christopher Steven da wasu Amurkawa uku. Harin ya haifar da wani dogon bincike da sauraron bahasi ga 'yan majalisun Amurka kan cewa ko tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da sauran manyan jami'an Amurka sun yi watsi da gargadin ƙarfafa tsaro a ofishin jakadancin Amurka saboda ƙoƙarin gujewa faruwar tashin hankali. Sai dai duk da zaman sauraron bahasin da aka yi ta yi da dogon binciken da 'yan Republican suka yi, ba a sami Clinton da ma'aikatarta da wani laifi ba.
A jiya Litinin, fadar shugaban Amurka ta White House ta nisanta shugaba Donald Trump daga tuhumar da mai bincike na musamman Robert Mueller yake yi wa tsoffin 'yan kwamitin campaign ɗin Trump ɗin su biyu akan alaƙarsu da Rasha, wadda ake zargi da katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar shekarar da ta gabata. Mutanen biyu da ake tuhumar, tsohon shugaban campaign ɗin Trump Paul Manafort da abokin hulɗar kasuwancinsa Rick Gates, an bayyana laifuka 12 da ake tuhumar su da aikatawa jiya Litinin ɗin, da suka haɗa da ɓatar da sawun kuɗaɗen haram da gujewa biyan haraji da sauran wasu laifukan kuma. Sun dai ƙi karɓar laifukan nasu a wata takardar bayani da suka gabatar a Washington DC. A taron manema labarai a fadar White House a jiya Litinin, sakatare ya da labaran fadar Sarah Huckabee ta bayyana cewa binciken da ake har yanzu bai nuna cewa ya shafi Trump ba, ko tabbatar da wata alaƙa tsakanin kwamitin campaign ɗinsa da kuma Rashar.
To da ƙarshe, babban lauyan gwamnatin ƙasar Spain ya ce zai shigar da ƙara kan laifukan tashin hankali da tawaye akan ƙorarrun ministocin yankin Catalan. Har Ilayo Antoni General Jose Manuel Maza ya yi kira da a tuhumi shugabannin Catalonia da laifin almubazzaranci kan rura wutar ɓallewa daga Spain da suka yi. Duk da haka, jam'iyyar 'yan awaren Catalonia ta sanar da cewa za ta shiga zaben da ke tafe a watan Disamba, wanda gwamnatin Spain ta shirya bayan kore 'yan majalisun dokokin yankin. Baki ɗaya, waɗannan bayanan sun zo ne a daidai lokacin da Catalonia ke cikin makon farko bayan da gwamnatin Spain ta karɓi ikon yankin da ke ƙoƙarin ɓallewa don zama mai cin gashin kansa.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, rahotanni na nuna cewa mutane wajen 6 sun mutu a wata arangama tsakanin makiyaya da manoma a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Kawai yanzu mutum ma 6 ne rahotanni suka bayyana cewa sun mutu, ciki ko hadda jami'an 'yan sanda da kuma 'yan banga biyu, baya ga sassara wani jami'in civil defense da aka yi a wani rikici da ya barke tsakanin Fulani makiyaya da kuma wasu manoma cikin karamar hukumar Yola ta Kudu ke tsakiyar jihar Adamawa. Wani mazaunin yankin da lamarin ya faru, wanda mako ya nemi a sake sunansa, ya ce shi da kansa fa ya ga gawan ɗan sandan da aka kashe.
Sauran gawan ban gani, amma na ga gawan ɗan sanda har ya san gari a mota 'yan sanda sun wuce da shi. Jiya da yamma sun kashe civil defense ya. Yau din nan ma na ga 'yan banda sun tamo sana ya bakolo.
To sai dai kuwa yin hada hancin wannan rahoto, rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta Esma Usman Abubakar ta ce mutum guda ne ya fara kashe, yayin da ta baza jami'anta domin cafko mabarnatan.
Jami'ansu ana nan an rike su, wanda suka shiga gonaki suka yi barna. To muna nan muna kokarin mu haɗa kai da su shugabannin wayannan makiyaya din nan, domin su zo a zauna a tsayin da za a magance wannan abin.
Kamar kuna da alƙaluma na rayukan da aka rasa kama daga na shi ɗan sandan da ma na su fararen hula da sauransu?
Eh, to kawo yanzu dai ina jin abin da aka rasa na rai na ga mutum da kuma wanda suka ɗan ji raunuka haka nan.
Shi ma dai da ke ƙarin haske, kakakin rundunar sunan jami'an tsaron farin kaya ta civil defense wanda tun farko ta tura jami'an ta na aiki da cika wato agro ranger Suleiman Baba ya koma tabbatar da faruwar lamarin da maruwan kibau da jami'an suka sha daga hannun waɗannan makiyaya
agro ranger ne suka tafi so da suka tafi wanda ya wai kamun ma su isa cikin gonan da aka kira su suna koran sharu kawai sai yara ashe already gaba ɗaya sun killace wajen da kibau kawai sai suka fara suke mayara to daya kam da suka ga kibiyar ba ta shiga sai kawai suka fada mai da duka aka da sanda to shine ya fita hayyacinsa suka dauke bandagarsa
kawai yanzu dai an kama mutane bi daga wannan makiyayan
kuma makiyayan kuma ba yan wajen bane baki ne
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
To Allah ya kiyaye a kuma gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda yan jarida suka yi kicibus da hamshakin dan APC kuma tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu a fadar shugaban Najeriya alhalin ku an yi tarade din cewa ya dawo daga rikiyar Buhari Hassan Maina Kaina gare ka
Yanzu ya kai watanni masu yawan gaske shi Tinubun na yin baya-baya da gwamnatin da ake ganin su ne suka kawo ta kwatsam a wannan jiko sai gashi a fadar shugaban kasa ta Aso Rock har ma ya tattaunawa ta fiye da sa'a daya da shugaban Muhammadu Buhari bayan sun kammala ganawar an tambayi Bola Ahmed Tinubu ko menene gaskiyar cewa akwai baraka tsakanin sa da shugaban Muhammadu Buhari
fitness fake news
wannan labarin kazan kurege ne ina da kwarin gwiwa akan wannan gwamnati ba kokonto akan wannan kun san mun yi aiki tukuru wajen kafa wannan gwamnatin akwai wasu abubuwa da ba a yi hasashen su da in sun kaurara sukan janyo gulmammaki da zarge-zarge
that can lend itself to gossip insinuations and all of that
Shaibu Mungadi masharhi ne kan siyasar Najeriya
amma dai kuma mai ta kaya an san cewa ba lalle bane Bola Tinubu ya koyi bayan shugaban kasa a zabi mai zuwa ganin cewa yadda ya so a gudanar da mulkin nan da shi dai bai samu haka ba
kurare kan sha'anin alakar yan siyasa Muhammad Ibrahim na mai cewa
ana zargin zakin Najeriya a yanzu ke wanda kuma shine maganar da shugaban custom Hamid Ali ya faɗa da kuma maganar da ita uwar gidan shugaban kasa ta faɗa ana kallon cewa shi shugaba Buhari a yanzu akan wasu mutane da suka kewaye shi wanda su ne suke juya akalan tunanin sa to in har an samu wannan rashin shirin tsakanin Bola Tinubu da shi shugaba Buhari baya rasa nasaba da ganin cewa shi Tinubu suna ganin cewa su suka yi wahala suka kawo Buhari kuma sai ga wasu mutane wanda su ba su mai kashe ko sisi kawai suka zo su ne yanzu masu juya Buhari
to amma a cewar Dr. Kabiru Dallaji Lawanti na ganin Bola Tinubu ta katsatsan kurin yake yi a siyasance
wato akwai abubuwa da ina ga shi Tinubu yake kokari ya kaucewa ne kar a ce su suke ainihin jujjuya ainihin shugaban kasa da sauka da mai a kullun kokari yake nuna cewa shugaban kasa mai ra'ayin kanshi ne abubuwan da zai yana yi ne saboda abun da ya tanadar wa kasa ba wai abun da wani dan siyasa yake yana so ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to gaida Hassan to yanzu kun bari mu tafi jamhuriyar Niger inda shugaba Isuhu Muhammadu ya garan bawul ma majalisar ministocin gwamnatin sa Suleiman Muna Barma gare ka
Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Monsieur Isufu Katambe
sanarwar da sakataren gwamnatin Niger ya bayar a yammacin jiya Litinin na nunin cewa shugaban kasar Niger ya sallami wasu ministocin sa domin maye gurbin su da wasu sabbin ministoci yayin da aka canza wa wata minista guda ofishi saboda haka sanarwar ta kara da cewa Isu Katambe zai maye gurbin Bar Musalifu da aka sallama daga mukamin ministan albarkatun ruwa sai Muhammadu Karijo da ke maye gurbin ministan sufuri Ladan Tana wanne aka juma ana baza cita-citar zai fice daga gwamnatin a sakamakon tabarbarewar dangantaka tsakanin jam'iyyarsa ta Amin Amin da PNDS tarayya madigar jam'iyyun da ke mulkin Niger wata bakwar huska a jerin mambobin gwamnatin ta Niger ita ce Madam Amadu Aisata da ke maye gurbin ministan al'umma Christelle Rakiyatu Jaku wacce wasu jaridu a makon jiya suka bayyana cewa ta so ta yi murabus daga mukaminta saboda wani sabanin da ya kunno kai tsakaninta da Prime Minister Birgira Fini game da batun cancantar tafiyar da harkokin wani project Swede na bankin duniya daga yanzu Christelle Rakiyatu Jaku za ta koma ma'aikatar ministan kwadago yayin da aka nada Malam Zanedo Amiru domin ya canji Abdul Mamman a ofishin ministan masana'antu tun a watan Agustan da ya gabata ne masu rajin kare demokradiya da ma wasu 'yan kasar ta Niger suka sha kiraye-kiraye ga shugaba Isuhu ya aiwatar da garan bawul din da zai takaita yawan ministocin gwamnatin sa mai membobi 43 ta yadda za a rage wa kasar ta Niger mai fama da fatara larura sai dai da alama lokacin daukar wannan mataki bai yi ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan haka ne kuma a gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan.
Muna goyon bayan duk wata kungiyar da ta kai gwamnatin Benue kara. Mu ma muna nan mun shirya mu kai kara a kotu, ba mu yarda da wannan ra'ayin ba. Saboda doka gwamnati na da iko sa yayi dokansa. Amma dokar nan
to za a ji ko me zafi da kuma ko me yasa aka ce amma a shirinmu na hantsi. Yanzu kan ga Ali Musafan Sakkwato da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Ai magana da kun kai ta cewa dole ne sai mun zo mun yarjeje ne da ku. Mun amince da abin da kuke so sannan mu samu kudin zabe. To ba za mu yi haka nan ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shiwe gaskiya ne jam'iyyar da ke mulki a Niger ta PNDS tarayya ta tsiyace a yadda ɗan adam suke cewa kamar yadda kowa ya tsiyace a kasar. Wannan yana daga cikin batutuwan da zamu ji a shirin na yau. Wanda yake bin diddigin jayanjar da ake ci gaba da yi game da shiga zauren na CNDP.
Sunana Alhaji Alhassan Karfi. Zaben Niger Allah ne ke son ƴan Niger, Allah ya tsare shi kuma Allah ya taimaka. Amma maganar mutanen bangaren adawa wanda Allah ya yi su ba su taba tunanin wani tsari ya kamata a zamana domin a kwanta hankalin jama'a a yi zabi ba. A'a ba shine yadda ne su ba. Tunanin su daban na siyasa.
Annabi Usmaila wannan abun da suka yi sun yi shi cikin rishin gaskiya, cikin taka doka. To mu kuma bin mu cikin abun da muka taka doka. Abin da sai muka kwatanta muka ce ba mu tahowa taro tanki doka ba ta gyaru ba yanda ya kamata, yanda kowa ya yarda da ita. Kuma a zo a sa sai ni ta consensus. Menene consensus? Ta yarda kowa da kowa. Amma sai ni in kowa da kowa bai yarda da ita ba, sai shi shugaban kasa kadai yarda da ita. Yi shi gani in ta huda shi. Tunda ita siyasa da mazabe ne. Yi zaman to in zabe ya to an ci dan ko alƙalan zabe. Na gungu ɗaya ne, eh kaga kenan babu zabe. Mu mun riga mun sha uwa a rara mun ci tanke, ba a zo ba aka yi ba aksa kungi sai ni ba ta yarda kowa da kowa. Mu mun zama kaurace wannan zaben, ya je zaben shi gani in shi ɗaya ne ɗan ƙasar Nijar kuma muna ganin shi. Mu ta muka a komo taron sai INDP, a gyara duka kuduri na sai INDP, komi da komi ya gyaru. In ana so a zo a sa kungiyar zabe ta yarda kowa da kowa, da mu ƴan adawa da ƴan babu ruwa da su ƴan gwamnatin, a zo yarda kowa da kowa, a zo a sa shi a yi zabe mai tsarki da kyau wanda ƙasashen duniya zai su yaba. Kowa zai yaba zabe ya yi kyau, kowa ya yi raɗin shi.
Abun mamaki ne a ji cewa jam'iyyar da ke kan karagar mulki musamman a kasashen mu na Afirka ta talauce, amma kamar yadda za ku ji a shirin yau, ikirarin jam'iyyun adawa kenan a jamhuriyar Niger inda suke kokarin su nuna yadda tattalin arzikin ƙasa ya taɓarɓare. A wannan muhawarar da Yusuf Abdullahi ya jagoranta a can Yamai a tsakanin Abdulmumin Usman na ɓangaren jam'iyyar da ke mulki ɗin ta PNDS tarayya da Bana Ibrahim da ke wakiltar 'yan adawa, masu fafata za su dubi baya a zaben da ya gabata domin su auna yadda zaɓe na gaba zai wakana. Amma dai bari mu tashi daga inda muka ja burki a shirin da ya gabata game da rawar da kuɗaɗen da ƙasashen Turai suke sakawa a cikin harkokin zaɓen jamhuriyar Niger ɗin suke da tasiri wajen juya akalar su harkokin siyasar wannan ƙasa ɗin.
Ya kusanta cewa kamar duk take-taken ku, don dai masu hannu da shuni su riƙe kuɗinsu ne game da zaɓukan da ke tafe.
Azu ya ce zaɓukan da aka yi na 2016. Yace su sun kasa kuɗin.
Kore.
To yau ba ku da kuɗi.
Wannan ke nuna ba su da kuɗin.
Abinda ke nuni ya sani mun shi. Yau kaka lokaci kana hita baka san me ya ta yi tauri.
Dan saboda ba mu shirye ki dake da cikin
kace muna rawa. Ina zuwa babu kuɗi.
Kamar yadda suke
yi. Yau ba su da kuɗi. In a lokacin nan sun sa kuɗin su sun kai zabe, yau ba su da shi. Ya sani.
Akwai su.
Babu kuɗi. Yau abin da nake so yau ne tarayya ko in ce masu rinjaye suke tuno sun ka tuna da cewa akwai incin kasan kasanmu na da inci
garante ko da yaushe
lokacin da kun ka kirawo abin ga Faransa, Amerika da Jamus da Italiya sun ka zo sun ka kafa base militaire ba ma tare da an kai wannan abun zancen nan an kai shi a assembly majalisar dokoki ba. Yau za a ce muni inci bayan da kunka dauki dukiyar kasar mu kunka sa a hannu kamfanoni kaman so Arriva wanda ba su ba mu komai ciki bayan da petrol non petrol da mun anka kirkiro tanje samu anka kirkiro kasar ga kunka dauke shi yau ba mu ma san bai ina man petrol kin muke zuwa ku za ka kawo zance inci kasar ga ah kuna da dai abin da kuke nuhi ku yana nan kumshe da abin kun sashi wani wuri kun boye amma abin da muke son ku gane cewa kasar gaba ta ku bace ta mu ce mu duka ana son a kawo zancen zaben da za a yi gaba ba ku iya ku kadai ku je ku yi zabe
to ai dan haka aka kira
yau 2016 kun yi shi kun ka gani abin ba cikin demokradiya wannan bai ba abubuwan ne dake birge mutane 92.4% wannan tun lokacin Russia tana abun ga Union Soviet Communist ne ake samu wannan risk lokacin da kuke adawa kuna adawa ai kun yi shekara 10 kuna adawa ko kahin milking ga lokacin na SQ wanda ke da rinjaye lokacin nan in sun ka aikata abun da kuke yi yau da ina kuke
sai
demokradiya demokradiya na ɗan ƙasa ne ba ku iya wani gungu guda bai iya cewa kame
a wannan lokaci
kuma ya murkushe wancan
abinda kuka aikata a wannan lokaci bana sai shaidu shi
bari ba shi misali guda
babu misali ko da
bayan zaben 2000 wanga Sanusi Zaku an kama shi feji Madugun ɗan adawa lokacin nan shine yau Isuhu Muhammadu ya kirawo abin da mai ace taro gaban majalisa majalisan dokoki daga can sun ka tashi an ka je feji an ka buɗe feji an ka dauki Sanusi an ka huddo shi da feji
to
yanka mai lokacin nan
me an kame shi kama shi an ka
an kama Muhammadu Isuhu
a wannan lokaci wannan rana ba a kama shi mai an kama shi da bayan
yau ce
saurari kace ida kura ta mance mai akuya ba ta mance ba
yaka ina
to abinda zamu da magana mai amfani shine anan
to ka gani ko
zabe ne ɗan ƙasa ne ka gane ko bana ka kawo misalin cewa wato 90 kashi 92 da wannan wadmine ne da aka she zagaye na farko ai mu buƙatar mu shine gamma ai zagaye na biyu mazaba masu zabe ɗan ƙasa basu ba mu basu biya buƙatar mu ba ka gane ko da basu biya buƙatar mu ba muka dawo aka kira zabe na biyu muka hiddo kuɗi cikin aljihun gwamnati aka zo aka zabe kuma zan tabbata ma da cewa ƙasar Niger ba a mata ƙalubalenci ko gobe in buƙata ta zo ta zabe sai an yi shi kuma da kuɗin ƙasa za a yi shi abin in kana magana ka zan yi shi da hikima
to
shin bana kun kira mutane kun ci gasu hito
ko su hito ba
gasu yi zabe a saurari
ai ba su hito ba kowa shaida na abinda an kai bai huce ba 11 bisa kan 100 da su
ba saurari
dawo muke yamai
ba ko ina dai kuke
ai ba ho ta kasa ce ba hankali
yamai ba iyakan Niger kenan
yamai
ba iyakan Niger
ba to ba ai ba tawo ma ba ai ba
wannan baka zo da so baka zo tawo baka zo abin nan yamai kake yamai ka gani
to kuma babu da mutane ne
kuma ko yamai
babu da mutane
yamai ake zabe don haka bari mu faɗa maka cewa mutane waɗanda kuka ce ma ga su hito
ba su hito ba
suka ga cewa ku din ba abin da kuke nema ga kasar ga sai ta zam ta roshe ta zam kan mali kuna siyasa ta zo bas mutane suka ce a ba za su yi raba suka hito suka yi zabe su dan saboda ba ta yi wani ai kasa
ba wanda ya zabe
ba ta yi wani ai kasa ba shugaba lokacin da mutane suka
fito kalilan suka yi zabe
kaga namu waɗanda suka yi bote premature kwansu da kwalkwata suka hito
wai abumuni a wai ne zan kasar ga muna cikin lokacin da aka yi zaɓe
ina cikin ta ni ina cikin
daji mutane daji suke zuwa su zama su bude abin ga akwatin zaɓe
to kashi kuma wata kaji wata almara
yanzu za mu rufe wannan babin na sai NDP
mu abinda kuka faɗa
kamar
yadda kuke faɗa bisa ga rariya da wanda kuke faɗa bisa ga kafofin watsa labarai duka wannan ba su dame mu ba mu ƙasa muke ma aiki
kuma
za a diba abinda muka cikin makarantu abinda muka cikin kiwon lafiya
da
samar da abinci
da Allah yau ba ku da
yau ku
da Allah ba ku jin kunya kuna kawo ba ku jin kunya kuna kawo zancen lakon wannan ƙasa ga
adibi
yamai
ba mu kawo
yanzu hanyar da na bi nyame nyala hanyar da kunka ce ma nyame nyala
bancin nyame nyala hanya kilometer nawa aka ci
mai wata
to ni amen ya la minister
waga hanya da an kai ta gudal ba hukunku kai ta ba
minister da ni amen ya la
lokacin salu jibo an ka samu
minister ni amen ya la minister wanda ni amen ya la Abdul Karim sunan shi Abdul Karim sunan shi dan lumana ne abokin ka ne
da kai mi
wanda yayi hanya ga ta tanya mai nwa nyala
kasan abun da ah bambancin ku ah ina zuwa
kai kake kawo mana magana
bambancin ya nyala kasan bambancin ku da mu ina zuwa bambancin ku da mu wani
misali can daban
lokacin da Abdul Karim yake minister
babu wani hanya
kowa ya sheda an kira wa ta assembly
babu wani hanya
minister president kin assembly lokacin nan shine shugaban
party to ga kira mai ce ina assembly ne
akwai to akwai ai kana nan
me yace
baka ji ina zuwa kaji kalamin da yayi mai
na ji yau
to ko abin da
ku
wai bambancin ku da mu
kalamin banza
shine ku naku
kalamin banza ne tunda bai hana shi
bai
hana shi bannan ba
haka suke cewa
kalamin banza ne tunda bai hana shi bannan ba amma mu hanyoyi wanda mun kai wanda ministocin mu suka yi
wanga hop
kalamin
da bai ji wala
to yanzu shi kenan sai mu san mure wannan ba yanzu ina aka kwana game da shirye-shiryen zaben bana ina aka kwana game da zaben kananan hukumomi
kuma da la to maganar zaben nan na kananan hukumomi za ta mamaye shirin mu na gaba wanda har ila yau zai tunkari magana yadda za a yi da batun Hamma Ahmadu ta yaya mutum zai jagorancin adawa har da neman tsayawa takarar shugaban kasa yayin da yake zaune a wajen kasar kuma wace yake son ya jagorance ta ko kuma shugabance ta bari mu yi godiya ga bakin mu Abdul Mumin Usman da Bana Ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi wanda ya shirya ya gudanar da muhawara din daga can yamai kuma ya ko mana ita anan muka kawo muku a madadin su duka nini Ali Mustafa Sakwato a Washington DC
to ga da malamai yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumul ya dawo da labaran duniya a manfa'a ta kaice
A jiya Litinin hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi wanda ƴan adawa suka kaura cewa da kusan ƙuri'u kashi 98 cikin 100 sai dai kuma mutanen da suka fito zaben na ranar Alhamis ba su kai kashi 39 cikin 100 ba na mutanen da suka yi rajistar zabe su miliyan 19,600 a cewar shugaban hukumar zaben Wafula Chebukati Amurka ta alƙawarin kashe kuɗaɗe har zuwa dala miliyan 60 domin taimaka yaƙi da ta'addanci a ƙasashen yankin Sahel a nahiyar Afirka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson wanda shine ya sanar da taimakon ya ce Amurka za ta taimaka rundunar sojan nan ta ƙasashen yankin Sahel su biyar da aka hada a farkon shekarun nan wanda suka hada da hadakar sojojin Burkina Faso da Chad da Mali da Mauritania da kuma Niger. A taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya akan kungiyar haɗin gwiwa ƙasashen yankin Sahel jiya Litinin jakadiyar Amurka Nikki Haley ta bayyana cewa tallafin da za a bayar zai ta'allaka ne akan dangantakar diplomasiya kuma dole sai ƴan majalisar dokokin Amurka sun amince kafin a bayar da shi. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce sojojin Amurka na musamman sun kama wani ɗan bindiga da ake zargi da hannu a mummunan harin da aka yi na shekara ta 2012. Akan karamin ofishin jakadancin Amurka a Benghazi da ke kasar Libya. Trump ya ce shi ne ya bayar da izinin wani aiki da aka kai ga cafke mutumin nan mai suna Mustapha Al-Imam a birnin Misrata da ke arewacin Libya. Ya zuwa yanzu dai babu cikakken bayani akan wannan al'amarin amma dai an ce shi Al-Imam yana hannun sojojin Amurka kuma ana kan hanyar kawo shi Amurka don ya fuskanci shari'a. A jiya Litinin fada shugaban Amurka ta White House ta nisanta shugaba Donald Trump da tuhumar da mai bincike na musamman Robert Mueller yake yi wa tsaffin 'yan kwamitin campaign ɗin Trump su biyu akan alaƙarsa da ƙasar Rasha da ake zargi da katse London a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a shekarar ta gabata. Mutanen biyu da ake tuhuma tsohon shugaban campaign ɗin Trump Paul Manafort da kuma abokin hulɗar kasuwancinsa Rick Gates an bayyana laifuka 12 da ake tuhumarsa da su da aikatawa a jiya Litinin da suka hada da batar da sauran kuɗaɗen haram da gujewa biyan haraji da sauran wasu laifuka.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal wanda ya tayani da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Mr. John Ellison ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.